أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبود قدياس تبتغى الله سبحانه وتعالى وإلا يرجي منا ساكي حدواء أولا يمتي يمتين ثلاثة عشرين دقيقة قوتا رمضان shekara ta 1434 wanda daidai da 30 daidai ga watan 7 a shekara ta 2013. A ci gaba da karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, musamman kuma daga wani littafi da muke bi na tafsirin As-Sa'di. Za mu tashi yau a fadin Allah subhanahu wa ta'ala. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أما جيا درس المكرن تمنكرن ayar farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana magana akan wannan mawdu'i. Na farko, yana da kyau dama mu sake nanata maganar kan ayoyin nan guda biyu. Suna magana akan wani halaye ne guda biyu da suke sun fita daban daga halin da aka saba. Abinda aka saba a aure shine mutum ya aure a ayyana sadaki, a biya sadaki, mata ta je gida a tare da ita, a kuma sadu da ita da mijinta. To duk auren da aka yi wannan, waɗannan hukunce-hukuncen da muke karantawa ba su taso ba a ciki. Amma akwai halin da zai yiwu saki ya auku tun kafin a yi dukuli da mace, kuma tun kafin a farlanta mata sadaki. To ayat da muka karanta jiya ita ce ta magana akan wannan, ta nuna halaccin yin haka. Amma kuma sai aka wajabta wujuban, duk wanda yayi wannan irin abun to lalle ya baiwa matar wani abu da dukiya. Shine abin da wancan aya da muka karanta jiya take magana. Me bambancin ta da ayar mu ta yau? Ita kuma tana magana akan an daura aure, an ayyana sadaki, an fade shi kuma an bayar, amma ba a sadu da ita ba sai saki ya auku. Kaga bambancin ta da halin wancan, abubuwa biyun aka rasa a wancan, wannan kuma an samu ɗaya ba a samu ɗaya ba. To a irin wannan halin menene zai auku? Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana wa in talaqtumuhunna, in ku kuka sake su, min qabli an tamassuhunna, kafin ku shafe su, ma'ana kafin ku sadu da su ko kafin ku tare da su, dake lafazin tariya a gun bahaushe tana da ma'anoni wanda akwai wancan din akwai wannan zamu zo mu magana akan abin da malume suka faɗi dangane da wannan insha Allah in har kuka saki mata kafin ku sadu da su ko ku tare da su wa qad faradtum lahunna faridatan alhali kuwa wannan wawun ta hali ne alhali kun sake su ba tare da cewa kun farlanta musu kun yanka musu sadaki sananne ba to ai abin kun riga kun yanke musu sadaki sananne amma ba ku sadu da su ba an yanke sadaki an bayar amma ba a sadu da su ba sai saki ya uku to me hukunci Allah ya ce fa nisfu ma faradtu abinda kuka cancanci ku bayar shine rabin abinda kuka yanka din nan za a bayar an ce za a bada kaza to rabi yanzu za a bayar tunda an sake ta ba a sadu da ita ba mun fahimci wannan to sai ce illa an yafuna sai idan su matan sun yafe sun ce ba komai je ka mun yafe maka ba tare da ka bada wannan sadakin ba je ka an yafe aw ya'fu allazi biyadihi uqdatun nikah ko kuma shi wanda kullun aure ke hannunsa ya yafe nan akwai magana shi ma zamu zo mu ji ta wa ake nufi sai ce wa anta afu aqrabu littaqwa ku yi afuwan nan ita tafi kusa da yin takawa wala tansaw alfadl bainakum kar ku rika manta falala da take tsakaninku kana da falala a kanta tana da falala a kanka to kar ku manta irin waɗannan abubuwan duk abinda za ku rika tuno alherin na baya sai a gina hukuncin yanzu a kansa shine ma'anar wannan inna allaha bima ta'maluna basir lalle Allah mai gani ne ga dukkan abin da kuke aikatawa yace ai idza talaqtumun nisaa qabla almasisi in kun saki mata kafin shafar su kafin saduwa da su kafin tarewa da su wa ba'da fardil mahri bayan ku an yanke sadaki ambatacce falil mutallaqati min almahri almafrudi nisfu su matan da aka sake su suna da rabin abin da aka yanke na sadakin nan ma'ana min almahri almafrud suna da nisfu daga cikin sadakin da aka yanke to za su samu rabi rabi shine haƙƙin mace idan mijinta an daura aure ya sake ta bai sadu da ita ba bata tare ta je gidansa ba to rabin sadaki ta ci daga daura aure in har ya sake ta ashe kenan in an riga an bayar sadakin ta karba me za a yi da shi kenan sai a dawo da miji idan ku ba a riga an bayar ba to shi sai ba da rabi maimakon ya bada abin da aka yi tsari misali in aka ce sadaki a 20,000 sai ya sake ta bayan daurin aure bata zo gidansa ba ya kuma riga ya bada naira 20,000 din nan kamar yadda ake cewa nakada lakadan amma kuke cewa ko agun daurin aure to sai a dawo masa da 10,000 tunda ya riga ya bayar in kuma ya ambata cewa zai bada 20 din nan sai bai bayar ba har ya aukar da saki to ana binsa naira 10,000 sai ya kawo 10,000 shi saboda me cancantar abinda ta cancanta ita matar shine naira 10,000 nan wato rabin sadaki mun fahimci misalin yawa to sai yake cewa walakum nisfuhu ku kuna da rabi ita ma ta cancanci rabi amma da an riga an sadu da ita to ta cinye sadaki ko kwana ɗaya ce a gidan in dai har an tare da ita to magana ta ƙare sadaki cif ya tafi sai sallama sai haƙuri yace hadha huwa alwajibu ma lam yadkhulhu afwun wa musamahatun wannan shine wajibi wato ai intisafin araba ita ta dau rabi miji rabi muddin dai afuwa da rangwame ba su shiga ciki ba in an yi rangwame gefe ɗaya ya yafe ko gefe ɗaya ya yafe to shikenan bi an ta'fuwa an nisfi hali zawjiha wato ita ta yafe rabin nata ta barwa mijinta sai to shikenan je kama an bar maka la'alla inda ya riga ya bada rabin saura rabi sai a ce je ka ko kuma ya riga ya bayar gaba ɗaya ta dawo masa da shi ta ce je ka an yafe ma mun gane wannan ko kuma bai bayar ba an riga an fadi zai bada kaza amma bai bayar ba sai ta sije ka an yabe ma tafi da shi duka yawa yace idza kana yasihhu afuha din dai har afuwarta ta inganta nan me yake nufi yana ishara ne zuwa ga maganar malamai cewa idan yarinya karama ce akai mata aure lam tablughur rushda bata kai ga hankali cikakke ba to ba a bari ta yi afuwar domin zata saboda hankalinta bai kammala ba wani abu zai iya sa ta ce ta yi afuwar alhali a cuce ta da haka sai ta tuntubi waliyanta yawa mun fahimci wannan shine yake nufi da in kana yasihu afuha aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikahi ko kuma shi wannan wanda kullun aure ke hannunsa ya zama shi ma ya yafi to nan malam sai ce wa huwa zawju ala sahihi akwai maganganu na malamai anan wa ake nufi da wanda aure ke kullun aure ke hannunsa mafi yawan malamai suka ce miji ne wasu kuma suka ce wali ake nufi al-imam malik da riwaya daga al-imam ahmad bin hanbal ra'ayin su kenan cewa uba ake nufi shine wanda kullun aure ke hannunsa domin shi ke bada ya a matsayin aure yawa sauran malamai kuma da jumhurin sahabbai da yawa malamai da yawa dai mafi yawa sun ce zauji shi ake nufi miji domin me domin miji shine wanda igiyar aure kuma ke hannunsa wai mallaki saki miji ne to wannan kun ga shi ma yana daga cikin wata fa'ida ta ilimi an mana ijmali dan mu binciki ma'anar dan tafi tabbata a gurin mu mun gane abu yawa kamar da mun karanta a maganar ta jiya da aka yi magana hatta ya bulugal kitabu ajala gashi idda ake zance an san idda ce amma aka kira ta alkitabu to nan kuma zaujin ake nufi ko uban ake nufi an yi wannan ijmalin shi ma gurgudan sabanin da malamai suka yi to nan shi malam sa'adi da yau daga cikin malamai dai da yawa mafi yawan malamai gaskiya sun rajjaha cewa miji ake nufi domin idan muka lura da abu amma ba laifi mu karanta maganar sa'adi tukuna sai mu dawo mu faɗa mana wani abu da zan faɗa mana can a ƙasa ga masu littafi na tafsirin sa'adi kun ga wata alama ɗaya ko da aka sa me ya rubuta ya ce ja'a fi hamishi alif inji mai ta haƙiƙi ma'ana wanda ya yi wannan littafi aiki ya ce a wata nuska a wani kofan na littafin tafsirin sa'adi wanda shi ya sa ma suna alif idan mutum yana aikin ta haƙiƙi dama yakan tattaro nusaf ne wato kofi-kofi da zai iya samu ko wasu rubutun hannu na asalin rubutun mai littafin da makamantan irin waɗannan gwargwadon abin da ya samu sai ya sa wannan sunanta kaza wannan sunanta alif wannan alif ba'un wannan kaza in duka su suna da bambanci sai ya ɗauki guda ɗaya kuma ya ce ita ce al'ummu wadda zai yi itimadi zai dogara a kanta da ita zai rubuta littafin sai a sake buga shi kaman a tafarata ko a kwamfuta sai ce amma a nuskar da na samu a wuri kaza ko a maktaba ko labirare kaza wanda na samu suna kaza a wannan wurin abin da ke cikin waccan shine kaza nan ko ga abin da ke ciki to wannan shine yake nufi da fi hamishi alif ma'ana a hashiya an ce hamish shine abin nan zagayen ai akwai littafi kun ga wannan da ke hannunmu akwai inda nassin qur'ani yake haka ko ga kuma rubutu a zagaye wannan shi ake ce ma hashiya ko a ce masa hamish a ƙasa za ku ga a ƙasa ana sa ai mun san footnote da endnote da ake cewa ko to shi ake ce ma hamish to a wancan na nuska alif ya duba ya ce abin da ke ciki nassuhu ga ma nassuhu ga nassin abin da ke ciki malam sa'adi a wata nuskar littafinsa yana cewa hadha bihasabi ma zahara li wannan shine abin gurgudan abin da ya bayyana gare ni kenan shi yasa na faɗi wannan hukunci cewa wa huwa zawju ala sahihi ai haka ya faɗa nan ko yace wannan gurgudan abin da ya bayyana gare ni ne waqta kitabati li hadha almawdu ai almawdi lokacin da na rubuta wannan wurin a littafin mun kun san littafi a rubuta shi kan dauki lokaci yawa yakan rubuta abu littafi wani misali man ibn hajar al-asqalani fatuhul bari da ya rubuta shekara 25 yana rubuta shi sharhin bukhari da haka ba lokaci daya akan yi ba zaka iya rubuta wani abu can sai ka zo kuma ka gano wata mas'alar da ka saba wa abin da ka tafi a farkon littafin zuwa gare shi to irin wannan ne shine ke cewa wannan a lokacin da na rubuta wannan gurin shine ra'ayina cewa miji shi ake nufi da man bi yadihi ko alladhi bi yadihi uqdatun nikah da fatan muna ganewa yace thumma ba'da zalika tabayyana li anna alqawla bi anna alladhi bi yadihi uqdatun nikah huwa alwali alaqrab wa huwa alabu huwa al-asah li musa'adati al-ladhila yace sannan daga baya sai na gane a cewa wanda kullun aure ke hannunsa shine waliyi mafi kusanci wanda kuma shi ake nufi da uba uba shine wanda yake kullun aure na hannunsa yace wannan kuma shine mafi inganci saboda lafazin yana taimakawa haka lafazin ayar yana taimakawa haka yadda yake fadi sai ce wal ma'ana haka nan ma'ana kama huwa zahirun lil mutadabbiri kamar yadda abun yake zai bayyana in har mutun yayi tuntuntuni ya lura da wannan ayar zai fahimci cewa uba ake nufi shine wanda bi yadihi uqdatun nikahi muna bin da yadda zance yake wannan duk maganar sa ne a wani kofin na littafin sa wannan sai ce wa fi hamishi ba amma a nuska kofi na ba ziyadatun akwai wani kare bi khattil muallifi wanda na da rubutun hannun shi malamin mai littafin sa'adi kenan hiya gata yace waqila wasu sun ce innahu alabu ai uba shine ake nufi da wanda kullun aure ke hannunsa yace wa huwa alladhi yadullu alayhi lafzu alayati alkarima wannan ko shine abinda lafazin wannan aya yake nuna to yanzu kun ji ra'ayin sa anan a cikin littafin sa ne duka a wani wurin ya faɗi kaza ya sake dawowa ya ce a ya soke wannan ga wanda yake nufi to kowanne ɗaya daga cikin waɗannan maganganu guda biyu malamai sun faɗa wannan abin da ya sa muka tsaya har mu faɗa mu ga zaka in kana da tantama ko kana so ka tantance menene ra'ayin malam Abdulrahman Sa'idi a wannan matsalar yanzu me zaka ce uba zaka ce ko ko miji uba za ce shikenan abin da nake so mu gani amma zancen cewa shine yafi daidai wannan ba shine zancen ba mun fahimci abin kaulin mafi yawan malamai hatta dalibin sa dalibin malam Sa'idi shine malam Uthaymeen shine babban malamin sa dama da ya sa shi a hanya ya koya masa ilimi yawwa shi ma ya saba masa annan ya tafi ga cewa kauli sahihi shine zauji ake nufi har yake cewa in ba mu dauki cewa miji ake nufi ba to zai zama kenan wannan yafewar dukkanin ta ta tattara a gefe guda ko domin cewa akai illa an yafuna ko dai sai dai idan su matan sun yafe sun yi afuwa to in aka ce aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikahi ko kuma wanda kullun aure ke hannunsa shi ma ya yafe in muka ce waliyi ne ubanta to gaba daya yafewar a gidan su kawai ta fito ko ba haka bane yawwa sai sai wannan kaulin da zai fi dacewa shine a ce zauji ake nufi wato miji shine shi ma ya yafe sai ya zama kenan ashe a bangarorin guda biyu duk an ba su damar su iya yafewa miji ya yafa nasa rabin ko matar ta yafa nasa rabin wannan kuma shine lafazin au zai koya mana domin au tana nuna ikhtiyari ko wannan ko wannan shi yasa har ma yake cewa in muka ƙara dubawa za mu ga cewa kuma a maganar da yake cewa wa anta afu aqrabu littaqwa yace wannan yana nuna mana lalle ana nufin miji ne saboda jam'i ne maganar jama'a maza ake magana ko domin inda ita ce da gefanta ne sai a ce ko inda wa ubanta ake nufi sai a ce aw ya afuwa ba abin nan ba da aka ce wa anta afu aqrabu littaqwa da sai ce wa an ya afuwa aqrabu littaqwa sai zama uban ake nufi sai ce da gaskiya abin da zai fi taimakawa wannan siyakin yadda ya ambata kuma dai shine kaulin manyan malamai da yawa su Tabari da ra'ayin su kenan yawwa cewa miji shi ake nufi ma'ana miji yana da zaɓin ya ce ya yafe haka nan mata tana da zaɓin ta yafe mai inda kuna bin zancen rabin sadaki kowanne daga gefensa to mu ci gaba to shine sai yake cewa li'annahu alladhi to har yanzu a ci gaba da bayanin sa cewa miji ne yafi ga dalilan da yake kawo sai ce li'annahu alladhi bi yadihi hallu uqdatihi domin kuwa miji shine wanda warware kullun aure ke hannunsa. Me warware kullun aure? Saki. Sai ce wali anna alwaliya, domin ku shi waliyi la yasihu an yafuwa an ma wajaba lil mar'ati, bai halatta ba uba yayi afuwa ga abin da ya wajaba ga yarsa, ga mace. Mun fahimci wannan? Sadaki haƙƙin waye? Haƙƙin ƴa ne, haƙƙin mata ne, ba haƙƙin ubanta ba ne. Ma'anar in aka ba yarinya sadaki, ubanta ba zai ce kaza ba a ciki, sai idan an lura da cewa dukiya ce ta yarsa ta wannan gefen. Wannan kuma yana cikin abubuwan da wasu malaman dama suka kalla suka rajje haɗe wancan gefen suma. Yawwa, cewa ai tunda yarsa ce da dukiyarta da ita tasa ce zai iya tasarrufi. Yawwa, ta wannan gefen. Amma in ba haka ba, sadaki mallakar ya ce abinda ce da shi shine daidai. Sai shi li'annal waliya la yasihu an ya'fuwa amma wajaba lil mar'ati, domin ko bai inganta ba waliyi afuwa ga abin da ya inganta ga mace, li kaunihi ghayra malikin wala wakilin, domin ko shi ba mamallaki bane ba wakili bane. Ai da wannan gun yake. Yace thumma raghaba fil afwi, sannan sai Allah madauki ya bada kwadaitarwa ga ayi afuwa din. Ayi afuwan nan akwai alheri. Wa anna man afa kana aqraba li taqwahu, da kuma cewa duk wanda ya yafe to wannan shi yafi wato kusa ga kasancewarsa shi mai tsoron Allah ne. Li kaunihi ihsanan, domin ko wannan abun ka yafe din kyautatawa ce, kyautatawa wanda take kuma mujiban li sharhi sadri, wanda take sa wato kirji ya bude a ji dadi, kowa hankalinsa ya nutsu ya kwanta ya karbi hukuncin da aka yi. Sannan wali kaunil insani, kuma saboda kasancewar shi mutum la yanbaghi an yuhmila nafsahu min al ihsan wal ma'ruf, bai kamata mutum yayi watsi da kansa wajen samun alheri ya aikata shi ba. Ka samu kofar ka aikata alheri, ya za ka yi watsi da ita ka ce ba za ka yi ba. Wa yansa al fadl alladhi huwa a'la darajati al mu'amala, kuma ya manta falala, yin falala kai wa wani falala, wannan yana daga cikin mafi daukaka darajojin mu'amala. Duk mutumin da ke mu'amala da wani to yayi afuwa, wannan ita ce daraja mafi girma. Kuma mun lura da dabi'ar shari'ar musulunci gaba ɗaya da take, za mu ga cewa shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala an gina ta ne akan al-adlu wal-fadlu a wurare da yawa. Shi sa har Ibn Taymiyyah ke cewa babu inda za ka gani a Qur'ani an wajabta wa mutum cewa wajibi ne ya je ya kwato haƙƙinsa, ko da aka zalunce shi ko da aka karba ko wani abu. Ba wajibi a ciki. A cikin huququl adamiyyi, a haƙƙin ɗan adam. Kun fahimci zancen da nake? Idan aka ce haƙƙinka yana gunwa ne, ko ya ɗauke ko ya kwace ko ya sace ko an yi maka runto a wajen mu'amalar yau da kullum, kana da dama za a ce maka ba ka da laifi ka je ka kwato haƙƙinka. Amma babu inda aka ce wajibi ne ka je ka kwato haƙƙinka. An baka dama, sannan sai ka ji kuma an ce amma wanda ya afuwa, sai ka ji ma an bashi wata falala babba. Idan ka duba a cikin ayoyi da yawa a cikin Alkur'ani, kamar inda Allah madauki yake cewa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi, sai ce me? Illa an yasaddaku, sai biyo bayansa da illa an yasaddaku, don ya nuna cewa wancan din ana neman a bada shi amma fa za a iya afuwa. Hakanan a wurare da yawa za ka ga da ya ce wal juruha qisas, sai kuma ya ce me? Faman tasaddaqa fa huwa khairullah. Hakanan to a wannan wurin bayan ya ce wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisu ma faradtum, sai ce me kuma? Illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nihaya, sai kawo zancen afuwa bayan an kawo wancan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, sai kuma yace me? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, duk ga sanan zaka same su da yawa. Za a ce an cuce ka to karama, amma ba wajibi ne karama ba, sai amma aka ce faman, misali wannan, fa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, sakamakon mummunan aiki in an maka, in wani yazo ya share ka da mari, sakamakon sa shine kai ma karama. Sai kuma aka ce faman afa, amma duk wanda ya afuwa wa aslaha ya kuma ya nemi gyara, shine malamai anan suka ce afuwar ya zama ta neman sulhu ce, idan ba afuwa ce ta a samu sulhu ba, tunda an ce faman afa wa aslaha, maganar sulhu ka ne muka gyara ne ba dan ka bata kai afuwar ba, yau kai afuwar ne dan a gyara halin da ake ciki, to sai ce fa ajruhu ala Allah. Ku duba ku gani, da a ce ka samu haƙƙinka a duniya ka sa a aljihu, da a ce Allah ya dauki nauyi ya ce ala Allah afuwar duk wanda ya afuwa ya kuma nemi gyara, to ladan sa Allah ya dauki nauyin shi zai bashi lada. Kun ga wannan fa, ba a ce ma guda goma, guda 700, guda kaza ba, wani lada ne Allah kawai zai baka, saboda me? Saboda ka yafe kai hakuri. Kaga ashe kenan wancan nagun Allah yafi muhimmanci. Ina jin ku fahimci yadda abin yake. Yawwa, to ashe kenan shari'ar mu an gina ta akan irin waɗannan mu'amalolin. Shi yasa zaga cikin aljawabus sahih na Ibn Taymiya da yake muqarana na wata magana da Kiristoci suka yi akan ginin addinin Kiristanci akan falala, cewa kai ta yafewa, kai ta yafewa, an amare ka gaba da abu ne shi sam, duk ba haka ba ice ne, ba ce daidai ba, duk addini na daidai, to ana gina shi ne akan adalci da afuwar. Shi kansa afuwar da zaka yi, kai afuwa ne kana da ikon ramawa, ban an fi karfin ka ba. Yawwa, ba kuma ta zama cewa kullun haka kake ba, a'a, a nemi haƙƙi inda yake, wannan shine adalci. Sannan kuma a rangume ana da damar a karbi haƙƙi. To shine kawo waɗannan, ya kawo wannan aya sai cewa fa hadha adlu, ya kawo mai binta sai cewa hadha fadlu, haka ya je ru'ayoyi wajen 14. Don haka ashe kenan wannan shari'a tamu an gina ta ne akan yafewa juna, mu riƙa yin afuwa in an samu dama, kuma wanda ya afuwar yafi wanda bai afuwa ba, wajen neman samun yardar Allah subhanahu wataala da kuma kaiwa matsayin takawa, musamman a babin mu'amaloli ake zance. Dama kamar yadda malami suke gaya mana, huququllahi mabniyatun 'alal musamaha wa huququl ibadi mabniyatun 'alal mushaha. Me suke nufi da wannan zancen? Haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala an gina su ne akan alaƙa ta rangwame tsakanin bawa da ubangijinsa, in ba rangwame aka samu ba, bawa ya shiga uku, ta wajen ladan da za a bashi a aikin da ya yi. Ba ana yi masa lissafi ne na keke da keke ya yi kaza don haka ya cancanci kaza, aikinsa ba shi ya cancanta masa shiga aljanna ba, rahamar Allah ce, haka ne? Yawwa, domin abubuwan da Allah ya mana na ni'ima, inda a ce ayyukanmu ne za su biya su, to ba za mu iya biyan ba, a shekinan rahamar Allah ce. Sannan ta ɓangaren kuma laifuffuka da muke yi, shi ma inda ba dan Allah subhanahu wa ta'ala mai rangwamen ba ne, duk abin da ya faɗa wanda ya kaza za a yi masa kaza, in yi hukunci ne kawai haka aka bar shi ba afuwa. Da ba a ce a wannan misali inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, da bai ce wa yaghfiru ma duna zalika, kuma ya zo ya ce liman yasha'u ba, da an shiga uku, ko ba haka ba ne? Da sai zama duk abin da muka aikata na laifi, to tabbas sai an mana hukuma. Mazhabar khawarijawa da mu'tazila sai ta hau kan mutane yan wa'idiyya, duk abin da Allah ya ce na azaba sai ya tabbatar da shi, kaga an shiga uku. To amma ku duba ku ga, Allah subhanahu wataala ya sa mana addinin yadda ya zama duk zunubinka yau kayi, gobe ka tuba, jibi kayi, gata ka tuba, kayi kana tuba, in dai har tuban mai kyau ne, shedan ne yake sake zuwa ya yau da dai ka sake komawa, to Allah madaukaki ba yakin karɓar tuban mutum. Idan wannan, idan da misali alaka ce ta dan adam da dan adam, yau kai mun in kyale ka, gobe kai mun in kyale ka, jibi kai mun in kyale ka, dan Allah me zaka ce mun? Sai ka dauka ma ba inda wayo, haka ne? To ubangiji wannan game, wannan nuna mana cewa mahdhur rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ita take tafiya a rayuwar mu, dan haka dole mu gode masa, mu kuma nemi ya gafarta mana zunuban mu. Wannan a bangaren haƙƙin Allah kenan. Haƙƙin dan adam kuwa sai suka ce mabniyun ala, ko mabniyatun ala al-mushaha. Me al-mushaha? Mushaha shine kokarin kai istifa'in haƙƙinka, ka kwato haƙƙinka ya zama haƙƙinka na tare da kai, duk abin da ke tsakaninka da wani ko kowa kake ka waftaro naka ya dawo gunka, na sai tafi gunsa, ba haka muke ba? Ku duba ku gani, wajen mu'amalolin mu, kasuwancin mu, duk abin da muke shiga nan fita nan din mu, kullun a kamo ne a wawuro ga abubuwa nau'o'in mu'amalolin mu, duk gashi nan an sa musu suna, su cuwa-cuwa, su menene, dan me ake waɗannan? Kowa haƙƙin sa yake nema, har ma ya tsallaka ya shiga cikin haƙƙin wanda ba nasa ba. To shine ake nufi da huququl ibadi mabniyatun 'alal mushaha. Amma me ake nufi da mushaha? Dama cewa ba dukkan abin da kai min ne haka zan bude baki in yafe ba, sai na ga dama in yafe, don haka an bani damar in nemi haƙƙi na ka biya ni. Kuma ji abin shi yasa za a mutum zai kai wani kotu, mutum zai ce a an yi masa ta'adi bai yafe ba, duk an bashi dama. Saboda me akan haka aka gina? Kuma sannan Allah subhanahu wa ta'ala baya yafe waɗannan, domin in ya yafe su kuma an yi zalunci ga wanda aka cuta a duniya. Kun fahimci abin? Wannan shine suke nufi da wannan matsalar mu tsawaita, yace li anna mu'amalatan nasi fi ma bainahum ala darajataini. Didi wannan shi ma ƙarin bayanin hikimomin ne, yace mu'amalar mutane a tsakaninsu ana gina ta ne akan daraja biyu, ko in ce hawa biyu take. Imma adlun wa insafun wajibun wa huwa akhdhul wajibi, ko dai mutum yayi adalci da adalci da insafi ma'ana su daya, ma'ana ayi adalcin da ya wajaba shine adlun wa insafun wajibun wa huwa akhdhul wajibi shine ka karbo haƙƙinka. Mun fahimci wannan? Wa ita'ul wajibi kai ma ka bada abin da ke kanka na wani haƙƙin wani. Mun ji daya? Shine bangaren adalci kenan ko? Wa imma fadlun wa ihsan, wannan duk daga maganganun Ibn Taymiyyah rayuwar su, in wace magana ne faɗa cewa ko kuma ɗaya gefen darajar falala ne da kyautatawa, wa huwa i'ta'u ma laysa biwajibin, shine mutum ya bada abin da ba wajibi ba. Ina iya tuna a gurin da ya faɗi wace magana ma har yana cewa ku duba ku ga yanzu matsayin bayi a gun Allah subhanahu wataala. Allah ba yana da manzanni, yana da annabawa, yana da waliyai salihai ba? Ku duba darajar annabawa da mursalai manzanni, zaɓi ne Allah ne yake zaɓa. Allahu a'lamu haythu, Allahu ya'lamu haythu yaj'alu risalata, Allah shine mafi sanin inda yake sa manzancin sa. Allahu a'lamu ne ago yawa, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, kaga ashe kenan zaɓi ne. Kuma dama ya ga mana shine yake zaɓan manzanni daga mala'iku wa minan nasi, haka daga mutane, don haka kyale wannan gefe. A bangaren walittaka fa, walittaka ba zabe bane, walittaka ijtihadi ne da kokari. Duk wanda ya kokari wajen bautawa Allah, kamar da hadisin man adali waliyan ya nuna mana, mun san shi ko? Yawwa, shi kuma akan me aka gina wannan? Akan aikata na farillu baki daya, a aikata farilla a nisanci haramu. Duk abinda Allah ya ce a yi farilla ne to kai, duk abinda Allah ya haramta ka bar shi. Mun gane wannan? Wannan ita ake ce ma darajatul abrari, ai ko? Yawwa, sannan daraja mafi kololuwa ita ce a aikata farilla a nisanci haramu, kuma sannan a aikata nafilfili da yawa. Wannan ita ce darajar suwa al-muqarrabun. Kun ga ashe kenan waɗanda suka yi aiki, suka aikata farilla, suka nisanci haramun, mai suka yi adalci, suka yi babunsu babun adalci ne, sun yi an ba su abin da suka cancanta saboda sun yi. Mun fahimci wannan? Wancan kuma waɗanda suka yi ƙari akan abin da yake wajibi su ne waɗanda suka aka ba su daraja ta wa ta al-muqarrabuna, saboda sun yi ƙari akan abin da yake wajibi ne. Kaga kenan ashe asalin wannan shari'ar dama wajen mu'amalolin mutu akan haka take. Yawwa, ko dai ayi adalci ne ko kuma ayi ihsani. Adalci shine kaje ka kwato haƙƙinka a baka kayanka, ihsani kuma shine kace ka yafe. Don haka ashe kenan kar mu manta irin waɗannan a wajen mu'amalolin mu, musamman a mata wajen mu'amalar mu da su. Mun dauko su mun aure su, an daura aure to ya kamata kar mu manta in na nesa an ce mana an wajabta mana mai adalci a kansa, sannan kuma an kwadaitar da mu ga mai masa falala, mai masa afuwa mu yafe, to ina ga wanda muka daura aure da shi? Ina bijin kun fahimci darasin da ke ciki. Yawwa, to sai yake cewa wa imma adlu wa insafun wa huwa akhdhul wajibi, amin wannan ko? Sai ce wa imma fadlun wa ihsan wa huwa i'ta'u ma laysa biwajibin wattasamuhu fil huquqi, da kuma rangwame a cikin haƙƙoƙi. Wal ghaddu mimma fi nafsi, da kuma kauda kai daga abin da ke cikin zuciya. Abin da ke cikin zuciya kana son a baka haƙƙinka, a baka kuɗinka, a dawo ma da abin nan, ka rufe idonka ka kauda kai kamar baka gani ba, ka yafe a zuci. Wannan shi ma duk falala ce, daraja ce babba. Sai ce fala yanbaghi lil insani an yansa hadhihi daraja, bai kamata ba mutum ya manta wannan darajar. Wannan shine ma'anar wala tansawul fadla bainakum, din ita yake fassarawa ana. Walau fi ba'd al awqati, ko da a wani lokaci wani abu ya taba hada ka da wani, an taba yin aure tsakaninka da wata, kuma yanzu an rabu, wani abu ya hada wannan abokin babanka ne wannan abokin yayanka ne wannan kun wata hulɗa da shi can an dade an rabu ka tuno shi wata rana kai wani ihsani kai wata falala wannan alheri ne a daina manta irin waɗannan abubuwa idan misali ko kuna tare da mutum har yanzu sai aka samu batawa to kuma karkai condemning dinsa baki ɗaya kace ba alheri a rayuwarsa kwata kwata har abada kai ba shi ba ka neman hanyar sama kada hanya ma ta hada ku balantana har ka ji mai cewa aini wani ko aljanna ba na so mu hadu wannan magana munin ta magana ce ba ta masu shiga aljanna ba ko ba haka bane yauwa idan mutum da ya san halin yan aljanna ba zai faɗi wannan maganar ba cewa wani baka da tabbas ba za ka shiga aljanna kuma wannan maganar to ta halin masu kishiyar aljanna ne wato masu shiga wuta haka a daina yin zafi wajen mu'amaloli ayi hakuri da juna a daina manta abubuwan baya yauwa wani da alherinsa to a bar masa alherin nan nasa kar a lalata masa shi baki daya ya zama cewa kwata kwata babu alheri tare da shi ba a wannan sai ce wa khususan musamman liman bainaka wa bainahu mu'amala musamman wanda yake akwai ta mu'amala tsakaninka da shi an taba an yi auratayya an yi makamancin wannan kamar yadda na bada misali aw mukhalata ko wata cakudi an cakuda da juna an yi auri juna fa inna allaha mujazin almuhsinina Allah madaukaki mai sakawa ne ga waɗanda suke kyautatawa bil fadli wal karami da falala da karimci da kyautayinsa wali hadha qala dan haka ne ma yace inna allaha bima ta'maluna basir lalle Allah mai gani ne ga abin da kuke aikatawa kuje ku aikata alheri kuje ku aikata waɗannan abubuwa to Allah ba zai manta su ba ya san cewa falala ka tuno shi yasa kai ma wani abu kaza yau to Allah madaukaki bai manta wannan ba kuma yana gani kuma zai saka maka shine ma'anar basir din anan gure ba wai gani ne na kawai ya gani ya shaida ba a'a ya gani ya shaida kuma zai bada sakamako akai da fatan mun gane to mu tsaya nan saboda fa'idojin da suke da dan dama akan wannan aya ta yau da fatan ayi hakuri akwai hukunci hukunci masu amfani sosai a cikin wannan aya daga ciki suna cewa malamai suna cewa idza talaqaha qabla almasisi idan mutum ya saki matarsa kafin ya taba ta ya take ta ya tare da ita ya sadu da ita idan mutum yayi wannan bayan ya ambata mata sadaki wajaba laha nisful mahari to abinda yake wajibi gare ta shine me rabin sadaki wannan duk mun ji zahirin sa mu gaggauta idza khala biha wa lam yamassaha idan mutum ya tare da matarsa tariya aka kawo ta gidansa amma bai taba ta ba ma'ana ba a sadu da juna ba lam yakun alaihi illa nisful mahari inji wasu malaman suka ce ba komai a kansa sai rabin nan ma'ana tariya ba ita ake nufi ba ana nufin saduwa ta hakika sai dai an samu riwayoyi daga sahabbai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ilhaqin wannan mas'alar da mas'alar idda da suka bayar me ce mas'alar idda cewa agun an samu riwaya daga wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ce idan mace aka tare da ita ba a kuma sadu da ita ba sai aka sake ta to idda ta wajaba akan ta to bina'an akan wannan sai suka yi kiyasin kuma cewa rabin wannan rabin sadakin ma shi ma an cinye shi ma'ana zancen cinye sadaki tunda an wajabta mata idda to sadaki ba zancen rabi a shi kawai za a bata ta cinye saboda tariya akai sun buya ba a san me suka yi ba na fata kun fahimci wannan to an samu sahabbai da suka bada wannan fatawa shi yasa za ku ji a wasu malaman a littafansu sun fi magana akan maganar tariya cewa an yi aure ba a tare ba amma wanda suke babu tantama ba a karɓar tariya kawai sai an samu saduwa ita ce maganar wanda aka sake ta saki uku wani ya aure ta sai ya sadu da ita kafin ta iya samun damar sa sake komai da mijinta na farko wannan ba rikici akan wannan amma maganar wannan akwai tattaunawa da malamai suka yi akan za a iya karɓar mujarradin tariya buya da khalwa ta zama a madadin wato wancan cinye sadaki cewa za ta cinye sadaki daga tariya ko kuma za ta cinye ba yau zahirin ayar ya nuna mana in an ɗauki masisi ma'anarsa dama shine tabawa wannan kuma kun ga daban take da tarawa tarewa kai kawai ta shiga gida ko an samu khalwa kowa sani al-lafzul larabci in aka ce mas to abinda ake nufi wato shine jima'i wannan ba sabani suka yi akan fassarar masisin ba kiyasi ne kawai ya shigar da waccan mas'alar cikin wannan ina fata ku gane wannan shi yasa har suka yi abinan riwayar da aka samu ce bambancin qira'a da aka samu hamza da kisa'i da qira'arsu sun karanta min qabli an tumasuhunna suka sa tumasu aka sa alifun bayan mimu wannan shi kuma yadullu alal mufa'ala yana nuna mene mufa'ala ce mufa'ala aiki tare da juna ma'ana saduwa da juna akai fi'lan da mace da namiji kuma kowa ya kokarin sa wajen saduwa mun fahimci wannan shine tawji'in da suka bai wannan qira'ar in kuma aka ce wannan qira'ar jumhur wanda ita ce muka karanta anan min qabli an tamassuhunna ita kuma da fatahan ta'u tamassuhunna kafin ku ku shafe su wancan sai har suke cewa ita wannan ta tamassuhunna an nuna kaman namiji shi kadai shine ke saduwa da mace dan suna cewa dama ai shine a wajen amaliya na saduwa namiji shine mai aiki haka dai wasu malaman suke fada suke rubutawa ma'ana shi yasa har suke cewa gashi nan kamar da Maryam alaiha salam take cewa walam yamsasni bashar ba ce walam natamasa ma'a basharin ba to wancan kuma qira'ar abinda ya shi ma karfafa ta ta wannan gefan ita ma ta zo a qur'ani fatahriru raqabatin min qabli an yatamasa kaga shi ma an kawo shi da sigar mufa'ala da take nuna ita wannan ko shi wannan aiki na saduwa ana samun sa ne daga namiji da mace sai sun hadu da juna kowa kuma da kokarin da yake a ciki ina fata mun fahimci waɗannan abubuwa to sai suka kalli wannan ashe a gefan baki da duk wannan zancen ana magana ne akan saduwa ba maganar tarewa ba amma maganar tarewa a dauke ta cancanci ta sa mace ta cancanci sadaki baki daya kiyasi ne aka shigar da shi ba shine nassi ba mun gane insha Allah amma zahirin aya shine rabin sadaki ne inda har ba a take ta ba to matsala ta uku jawazu talaqi qabla al-masisi ma'ta'ayni al-mahri cewa ya halatta ashe mutum ya saki matarsa tun bai sadu da ita din ba in bukatar sakin ta kama yawa akwai bukatar ai hakan ko wata larura ce ko makamancin wannan ya saka ba za a ce yayi abin da ba daidai ba domin me da haramun ne da Allah bai gina hukunce hukunce akai ba kuga a waccan ayar da ta gabata an gina hukunce hukunce akai har aka ce ma an wajabta mana bu ba su mata'i mutu'a ta kyauta ko ba haka ba kaga idan da haram ne wancan aikin Allah ba zai gina wani aiki ma akan ai wannan abun ba haka nan kuma a wannan kunga yadda aka biyo shi da bayan ai afuwa idan duk ba shi da kyau to ba za a zance ma ai afuwa ba shine abinda malamai suka hango anan abu na hudu anna ta'ayina al-mahri ila az-zawji la ila az-zawja to wannan wani zance ne shi ma wane ne mai ayyana sadaki kunga nan Allah shi waye وقد فرضتم لهن فريضه الحال كن ينكا مسو اشي واي يكي ينكا صدقي ميجي ني شيني زي سي صدقي كذا زان بيا لعل اشي با يدا با سي ان قرا سي سي تو amma wannan ya nuna kenan idan daga gun iyayen yarinya su suka ce sadakin irmu kaza ne shi kuma sai bai ba tunda yarjeje ne wasu malamai suka ce ba lalle ne haka ba domin me asalin abun tunda Allah madauki ya ambace shi an tabtagu bi amwalikum yace an tabtagu bi amwalikum an hada an kira shi magana dukiya to magana ce ta yarjejeniya yauwa amma dai asalin fardi an asali kamar da nassin ayar ta nuna daga namiji ne nabiyar jawazu isqati almar'ati ma wajaba laha min almahri an azwaji aw ba'dihi ya halatta mace ta sarayar da haƙinta da ya rage akan miji wannan din mun ji shi ko illa sun shardanta cewa da sharadin ta zama tana da cikakken hankali tana da wato ta balaga kuma wato tana da rushd ma'ana dai tana da nutsuwa da ta san me take yi to wannan shine zai zartar da wannan abin nata sannan abu na shida zamu fahimci a wannan ayar halarcin mace ta yi tasarrufi da dukiyarta ko ko babu a wannan kun hararo wannan ashe ya halatta mace idan ta mallaki dukiya to ba sharadi ne sai ta nemi iznin mijinta sannan ta amfani da dukiyarta ba in dai ta tace mallakarta ce za ta iya saida ita ko saida daga bata ga mijin kanin ta yazo wanta yazo ta ce da Allah filin nan nawa aje a saida shi sai daga bata ga mijin baka da ikon ka ce me yasa dukiyarta ce mun fahimci wannan daga ina aka samu wannan daga wannan ayar kasancewar Allah maduki ya dangana maganar afuwa zuwa ga matan a sheda ba su da yancin tasarrufi akan dukiyarsu da ba a ba su wannan damar ba kun fahimci wannan yawa akwai dai abin da suka sharɗanta suka ce sai idan ya zama tana da bashi a misali kaman tabarru'i suka ce idan ya misali ya halatta mace ta yi bada taimako tana da fili sai ta aiko masallaci ta ce ta bada filinta a gina masallaci ta ba da filinta a gina makaranta ina ma matan suna yin haka yau ta ba da filinta a yi kaza kaga wannan taimako ne to malamai suka ce wannan za a zartar da shi sai dai idan da sharadin ba ta da bashi a kanta da zai cinye wannan abu idan ana binta bashi wanda zai cinye wannan kudin filin baki da suka ce ba za a karba ba yawa sai a hana ta wannan tabarru'in a ce a'a yaya za a yi ga bashi mutane suna jira ki biya musu bashi sai ki dauki filin kuma ki bada kyauta kun fahimci wannan ana dakatar da irin wannan shi yasa har ake cewa ai dama idan ka ga wanda kake bin ka bashi wanda kake bin sa kai bashi yana da dukiyar da zai baka sai ya dauki wani fili nasa kuma babba zai sai zaka iya kai shi kara cewa gashi ina bin sa bashi kaza kuma wannan filin zai ya isa ya biya ni amma zai je ya sayar da shi kwai rikici ko yawa Allah maɗauki ya kyauta mana to banda wannan sai suke cewa amma in muka lura da mas'alar ita wannan ayar da muke magana isqati ne ba bayarwa ba ce ko kun fahimci me bambancin isqati da tabarru'i tabarru'i shine ka ɗauki dukiyar da take hannunka ka bayar kyauta ka taimakawa ko wani to amma wannan fa da muke zance a kai ai haƙƙi ne nata da yake kan mijinta aka ba ta damar ta sarai yadda shi ta yafe masa da aka ba wai haƙƙin ne gashi an ba ta ba ta mero mijin ba a'a yana kansa ne sai ta ce ta yafe shi yasa wannan suka ce ba a kallon wannan maganar bashin akai ko tana da bashi za ta iya yafe mijin wannan saboda me dama ai haƙƙi ne a kansa ba haƙƙi ne da za ta ɗauka ta bayar daga cikin wata dukiya da za ta rage dukiyarta ba wannan dai in kun duba littafin fiqhu za ku ga maganganun da suka yi akan waɗannan maganganun na bakwai jawazu afwi zawji amma baqiya lahu min al-mahri idza talaqa qabla al-dukhul wannan shi ma mun ji shi ya halatta miji ya yafe abinda ya rage masa idan yayi saki kafin dukhuli yayi saki bai dukhuli da matarsa ba to haƙƙin ta shine rabin sadaki to rabin nan haƙƙin waye haƙƙin sa ne a dawo masa da shi in ya riga ya biya kenan mun fahimta to yana da dama shi ma yayi afuwa yawa wannan kuma yin magana akan sa cewa shine yafi dacewa da fassara na takwas annan nikaha min al-uqudi daga cikin abin da zamu fa'idanta har yanzu daga wannan aya cewa aure yana cikin abin da ake ce mu uqud me uqud uqud ana nufin yarjejeniya agreement contracts da ake faɗa ko wannan da suka karanta law sun san wannan ko commercial law mercantile law da ake cewa akwai abin nan dokokin dai ka'idar cinikayya da sauransu to a cikin ta akwai wannan maganar akwai abin da ake cewa ai agreement ko contract ana kiranta ma law of contract yawa to wannan ka'idoji maganar aure a babun uqudi yake kun gane shi yasa da maza ga malamai a fiqhu suna sanya aure a babun mu'amalat mu'amala ce ba ibada ce mahdha ba mun gane ba ibada ba ce yawa mu'amala ce kuma maqulatul ma'na shi yasa zaka zabo da kake so zaka biya sadaki saboda me za a ce me sadaki dan ya halatta maka zama da mata dan haka komai da ka ganshi a cikin aure yana ga cikin umur ne maqulatul ma'na dan haka babu mu'amala yake da fatan muna fahimtar abu don haka sai suka ce to tunda haka ne ko aure mu'amala ce kuma uqudi ne ashe kenan ya inganta ayi tawkili a aure daga wannan babun malamai suka shigar da wannan abun cewa tunda aure kullan yarjejeniya ne to duka yarjejeniya ko ya halatta ayi me wakilci a cikin ta ka aika wakili a madadin ka ashe ba sharadi bane in an zo daurin aure a ce sai ango ya zo ya karba da kansa zai iya tura wani ya karba ya halatta yaje da kansa ya karba ya halatta haka nan kuma waliyin yarinya tunda dama ita ba ita take zuwa gun da za a hadu ba tare da maza kaga waliyin ta ne zai bada ita to shi ma zai iya wakilta wani a madadin sa sai dai anan malamai suna da babin wakala babi ne mai muhimmanci musamman a babin aure da yake bukatar malamai su rika fadakar da musamman al'ummar Hausawa yadda suke daura auren su a gyara wasu abubuwa ne wasu zaka ga sun ba su fahimci yadda wannan babin yake ba ta bangaren suna daukar cewa ko ne wani ya dauka babu wanda ya halatta ya bada ya sai ubanta wannan ba lalle bane mun gane wannan ba lalle ubanta mahaifi ba kowa zai iya na san wannan duk an san shi ana amincewa da shi yau to amma lafuzan da ake amfani da su zaka ga ana yin kuskure wajen siga da ake yi sai mutum ya zo shi wakili ne na ango ba shi ne angon ba sai ya zo ya ce ina neman auren wance shi kuma la'alla waliyin yarinyar ya ce an bayar ko ce an baka shi kuma maimakon ya ce an bashi to waɗannan lafuzan suna buƙatar a harare su shi yasa malamai da suke daura aure su rika tsaye da ma'auratan ko wakilan ko waliyan a rika yin magana da kowa zai fahimce ta a dukunkule din nan a gefe sai an gama sai a ce kawai ai addu'a ba a san me ake wannan ba shine daidai ba a bayyana abubuwan aji cewa wane ne zai auri wance kuma waliyin ko wakilin wane gashi ya zo yana neman auren wance a wurin waliyinta ga wane wanda shi ya wakilce shi duk waɗannan abubuwan ai nasi har malamai suka yi maganar cewa bai halatta idan wakilin waliyi ina so in ku rike wannan in na ce waliyi to ina nufin bangaren mace in na ce wakili kuma ina nufin bangaren namiji saboda duk zancen da dai ba sai na sake maimaita ba suka ce waliyin ita wadda za a aurar idan har ya wakilta wani to dole ne shi wannan wakilin ya ce ni wakilin wani ne kada ya ce ni na bayar mun gane yauwa uban wance ya wakilta ni in ba da yarsa aure ga wani ina fata kun fahimci wannan saboda babin yana da dukkar da tana bukatar abita kuma malamai da sun yi bayanin waɗannan abubuwan sai dai har wasu suna cewa amma in a wurin taron duk an fahimci komai a urfi a al'adance an san yadda ake suka ce ba komai amma su malamai suka ce ihtiyati ne al-ahwatu shine ai waɗancan lafuzan a kiyaye su sosai a faɗe su yadda ya kamata yauwa dan haka har suke cewa kada mutum ya ce ni wabin nan ni ne waliyin yarinya sai ya ce ni wakilin waliyin wannan yarinya ne kuma na auratar da ita ga wakilaka ga wanda kai kake wakilta in ba angon ne da kansa ba to shine har suke wata magana kuma akwai abin da ake ce ma al-ijabu wal-qabul ai mun san shi shine ake ce masa siga al-ijabu wal-qabul hatta a wannan babin da ake ce babin uqud daga gunwa yake tasowa in a babin ciniki ne shine ake cewa offer and acceptance wannan babu shine al-ijab wal qabul wane ne yake bayarwa wane ne yake karba zaka ga mafi yawan malamai al-tafan fiqh suna cewa waliyin yarinya shine zai ce ya fara magana ba zuwa za a nema gunsa ba shi zai ce na aurar da yata wance ga wani wanda kai kake wakilta shi kuma sai ce na karba hawa biyu kawai amma mun kun ga namu da muke hawa uku ake yi yau ba baci yayi ba karo ne sai aure ya baci yayi kalau ba komai yauwa amma kaga sai da aka yi bi hanyoyin ne masu tsawo sai da wakilin yace ina neman auren wance kaza da kaza to sai waliyin sai yace me an bashi sai shi kuma sai yace na karba to wanda suka fi muhimmanci shine wannan domin nema ana kaddara an riga an yi shi tun kafin a zo a zauna don haka an zo a zauna ne don dama a yanke magana a yi aure kawai don haka an fi so ya zama daga gefen uban ya ko waliyin ya sai ya ce na aurar da yata wance ga wani shi kuma angon ko wakilinsa sai ya ce na karba ko na karba masa in aka yi wannan kun ga shi ne an yi wannan ijab an kuma yi kabuli ba sai da aka yi talab aka yi ijab sannan aka yi kabul ba kun gane yawwa ala ayi halin bai bata aure ba an yi shi haka na gaba shine suke maganar cewa yau na tara at-targhibu fil afwi Allah madaukaki ya kwadaitar da mu mu rika yin afwa wajen mu'amalolin mu a rika yin afwa tafi kusa da takawa za ka fi samun takawa in kai mai afwa ne in kuwa kai mai tsanani ne kullun kawai sai dai a baka haƙƙinka baka yadda ba to akwai dan nisa da takawa yau a rika yin musamaha shi yasa Allah madaukaki ya fadi wacce magana faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah in mutun ya tuno wannan zai rika yin afwa kuma wani kada wani ya ce to na ai kamar ya warware dantsan da muke kwanaki cewa mu muna yawan yafa abubuwa ina maganar wancan babi ne ta bangaren wata al'ada ta mu duk abin da aka yi mana kawai sai mutum ya ce ya yafi har ya zama cewa masu laifi ba sa ji a jikinsu sun yi laifi yawa mutum ya yi maka ya buge maka mota ya kashe wannan ababur ya buge wannan ya jiwa wannan ciwo to ai ba komai sai a yafe to mun ka karba ma me za ka yi har ma wasu suna yin abin nan irin canfi a ce duk wanda ya ci kuɗi ko nadiya ko kuma an ji maka ciwo ko an bata maka mota a hatsari in ka karbi kuɗin in ka ci baya albarka waye ce babu ba haka bane haƙƙinka ne ka nemi a baka amma in kai afuwa daraja ce babba to shine na gaba to lokacin ya ku da gaggawa cewa ayyuka suna fifita ma'ana wasu sun fi wasu ayyuka tunda kun ga ya ce wa an ta'fu mene aqrab tunda an kawo shi da sigan afdal a ce wani aikin yafi wani to sannan yan bagin insani Allah yansa alfadl wannan shi ba mai magana sa kada mutun ya manta falala Allah madaukaki kuma ya san komai shi yasa shi inna Allah bima ta'malun basir sannan kuma ya kwadaitar da mu da aikin alheri muna roƙon Allah madaukaki ya tabbatar da mu akan ayyukan alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyukan mu a wannan watan da kuma bayan wannan wata Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa alheri da alheri ga dukkan waɗanda suke taimakawa addinin musulunci wani labarin ya same mu cewa ayo an sake bada taimakon wani generator din daga dan majalisa Alhaji Sabuna Kudu shi ma Allah madaukaki ya saka masa alheri yanzu nan zan shigo ake bada wannan labari to dukkan su dai da wancan da wannan da wannan da ku baki dai duk wanda ya taimaka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa kowa ladan sa Allah ya sa sababi ne na shiga aljanna wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك